A ranar 12 ga watan Yuni ta bara, wacce ita ce ranar bikin tunawa da demokradiyya a Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba abin da zai hana Najeriya ci gaba tunda kasashen China da India da Indonesia suka ci gaba. Inda yace a cikin waɗannan kasashe India ce kadai ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Waɗannan bayanai na Shugaba Buhari ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa wajen shiga wasu yarjejeniyoyi na cinikayya da musayar kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka biliyan 2.5 kwatankwacin naira biliyan 875 ko kuma yuan biliyan 16 a kuɗin China. Yaya ƙwararre a harkan tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yushau Aliyu ke nazarin wannan yarjejeniya da aka shiga kusan shekaru 2 kenan a yanzu ga abin da ya ce?
Duka yarjejeniyoyin suna tsare ne akan kowa da irin amfanin da zai samu, saboda ita China a galibi ita ne take kan gaba, saboda ita take da manya-manyan hidimomi da ya shafi harkokin man fetur da harkokin gas da harkokin wutar lantarki da harkokin gona kai har da harkokin magunguna. To ita China ta samar da tsarin ne domin ta faɗaɗa ƙarfinta na tattalin arziki a duniya. Ita kuma Najeriya tana ta ƙoƙari ne ta farfaɗar da tattalin arzikinta da ya durƙushe ta kuma samu muhallin matakin babban tattalin arziki a Afirka, kuma wanda yake yaduwa kuma yake haɓaka. To duk da wayar jirin da aka shiga tun daga watan Janairu na 2019 zuwa rabin shekara, wato watan June, China sun yi kasuwanci na sama da dala biliyan 8 da biliyan 900. To kin ga ko wannan kasuwanci mai girma ne in kika dubi jarin da ita China ta zuba domin a yi mu'amalan kasuwanci wanda ya kai dala biliyan 2 da miliyan 500. To amma ko don lokaci irin waɗannan yarjejeniyoyi ba za ki iske cewa akwai abin da yake shafe su daga cikin tattalin arzikin da kuma wajensa ba, musamman irin yarjejeniyoyin da Najeriya ta shiga da ƙasar Rasha, da yarjejeniyar ta shiga da ƙasar India, da yarjejeniyar ta shiga da ƙasar Jamus, kai har da yarjejeniyar ta shiga da wasu daga cikin ƙasashen Afirka.
Baya ga wannan yarjejeniyar musayar kuɗi, akwai ma na kasuwanci da Najeriya ta shiga da ƙasar China shekaru 4 da suka wuce. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ke kallon tasirin wannan yunkuri?
Mu a nan ɓangaren a nan ƙasar kamata ya yi masana tattalin arziki da hukumominmu su zama masu kishi, su zama masu wato ya zama na ƙasar zai kamata su ɗauko su ajiye a gaban su kacokan don su kare maslahatta daga irin wannan fauce da manyan ƙasashen duniya suke shigowa suna ma ƙananan ƙasashe. Amma idan kika duba misali ki ɗauki titunan jiragen ƙasa da suke yi, tashoshin jiragen ƙasa da na ruwa da na sama a ƙasashe daban-daban ba ma Najeriya ba, idan kika duba ƙasashen tun ba a je ko ina ba sun gajiya kusan ba za su iya biyan wato basussukan da suka karɓo daga China ba. To kin ga a ƙarshe a ƙa'idar bada tsarin bada bashi irin na ƙasashe, ƙasar China ita ce za ta yi ruwanta ta yi tsakinta ta ɗauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su, wanda a ƙarshe kusan abin zai rikiɗe ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya din da kuma Afirkan baki ɗaya.
Abin jira a gani shine irin tasirin da yarjejeniyoyin za su yi wajen samarwa matasa ayyukan yi, wanda a halin yanzu sun kunshi kashi 60% na waɗanda ke fama da rashin ayyukan yi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.